Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo sarabokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 13 ga watan Janairu na shekarar 2024 a cikin shirin namu ne za ku ji cewa masu sharhi kan wasannin kwallon kafa a Najeriya da Ghana sun ce suna da kwarin gwiwar kasashen biyu za su taka rawa sosai a gasar cin kofin nahiyar Afirka da aka fara yau kamar kowace rana Asabar Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma shirin labaran wasanni a takeice daga Najeriya amma kafin nan sai a gyara zama sauraron labaran duniya
jama'a assalamu alaikum yara kanana sun shiga zanga-zangar da ta ratsa ta tsakiyar birnin London a yau Asabar wacce dubban mutane suka fita don nuna goyon baya ga Falastinawa wannan tattaki wanda yana ɗaya daga cikin jerin wanda aka yi a sassan duniya na faruwa ne yayin da yakin Isra'ila da Hamas mafi muni da aka gani cikin shekaru 75 yake shirin cika kwana 100 da barkewa hankalin masu zanga-zangar wacce aka yi a birnin na London ya fi karkata ne kan nuna irin mummunan halin da ƙananan yara ke ciki a yankin Gaza jami'an tsaron London sun ce yan sanda 1700 aka baza a birnin ciki har da waɗanda aka kawo daga wasu sassan yankunan birnin na London A gobe Lahadi za a yi kishiyar wannan zanga-zanga wacce za ta nuna goyon baya ga Isra'ila a birnin. Kamfanin jallancin labarai na AFP ya ruwaito wasu shaidu suna cewa hararen da Isra'ila ta kai a ranar Juma'a sun fada kan garuruwan Khan Yunis da Rafah da ke kudancin yankin na Gaza. Kamfanin da ke samar da intanet a yankin ya ce an samu katsewar ayyukan sadarwa a ranar ta Juma'a sanadiyar hararen na Isra'ila. Dakarun Isra'ila sun ce sun halaka mayakan Hamas uku waɗanda suka kai hari wani matsugunin Yahudawa a yankin da Isra'ila ta mamaye a yammacin kogin Jordan. Cikin wata sanarwa da suka fitar, dakarun Isra'ila sun ce mayakan sun kutsa kai ne zuwa cikin yankin Adora, mai tazara kilomita 20 daga birnin Hebron. Hukumar Alazai ta Ghana ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar yin aikin hajjin shekarar 2024 da ma'aikatar aikin hajji wato ma'aikatar aikin hajji da umara ta ƙasar Saudiya kamar yadda za ku ji wannan rahoto da Hawawu Abdul Karim ta aika mana daga Accra
Wannan yarjejeniyar yana nufin ma'aikatan aikin hajji da umara ta Saudiya za ta fara hudda da hukumar Alhazai ta Ghana wanda zai hada da rabon kaso wato adadin mutane da za su tafi kasar Saudiya daga Ghana da kuma sauran muhimman shirye-shirye tsakanin yanzu har zuwa lokacin yin aikin hajjin bana Shugaban hukumar Alhazan Ghana Alhaji Ben Abdel Labanda ya ce hukumar Saudiya za ta dau matakan hukunta masu amfani da bizar yawon bude ido domin gudanar da aikin haji. Sun tabbatar mana da cewa za su samar da tsauraran matakai domin tabbatar da cewa mutane ba su yi amfani da bizar yawon bude ido wajen gudanar da aikin haji ba. Za su sanya wasu ƙarin matakai domin ganin an hukunta waɗanda suka aikata hakan. Kowace shekara dai aikin haji a Ghana na zuwa da nasa kalubale kamar yadda wasu jama'a a kasar suka bayyana.
Sunana Shafatu Bila Ango kuma ta ce kowanne shekara aikin haji yayi kyau ya fi wancan shekara. Bai kamata a ce kullun matsalan da ake fuskanta shine ba kullun a'a. In kika duba lamarin wayan da aka kai kudin saka musu fake visa ga. Bai dace ba. Mutane ga sunan tsofaffi yayi kyau ba gaskiya. Ba ka san kan da mutum yayi ya samu kudin shi ba ko jima wannan mutum yayi yana tara kudi saboda shi ma ya mu burin shi a ce shi ma ya yi aikin hajjin ga. Sha za a ce ga suna an kai su abin kunya an komo da su gida saboda musu fake visa.
Ko da suna mu ga Abdulsalam batun numbers din da ake dauka. Ya kamata a ce an yi mutane ana cika musu alƙawari saboda bai zai yiwu a ce yau misali ke shi wannan an duk karbi masa visa da komai sai bayan an je ma haji kafin da komai sai kawai da an ce ai jirgi ko ya wuce da mutane 800 su ai ba za su samu zuwa ba. Ya kamata a ce haji ba su kokari su duba muna lokacin tashi wannan nan daga so ɗayan nan Allah kadai san ran da zai kida zai saki komawa maka wannan na shikenan har abada har yi muke zai saki komawa maka sannan kuma ce bi ga kabarin manzo Allah ba bi je garin manzo Allah ba
to na ji bake magana inda mutum ya dauki tourist visa shi ya je da shi aikin haji ko kasa mai sarki dai ban ga kamar akwai matsala akan haka ba kuntawan dai bai dace ba shi dai in dokan kasa yayi hani ne kan haka don idan yau dai ina da tourist visa yana active dai da in bar shi ya expire gwamnati na doki na je da shi
shugaban kamfanin jigilar mahajjata a da Alhaji Albanat Travels Limited. Alhaji Garba Ibrahim ya ce lokaci ya kai da hukumar aikin haji ta Ghana za ta rage kuɗin zuwa aikin haji.
Mu ne kuma ta wurin haji board din nan. Wurin ya kamata a duba a ga kaman to ai mutane da suka kai wurin da saboda arha suka kai wurin. Shi yasa yanzu ne manyan mun nan za mu yi kamata mu zamna da su ma su ga kaman wani irin raguwa za su yi ma mutane kan aikin haji. To haka ya samu kaga nan ga kuma an samu jama'a amma idan ba a iya an yi shi haka nan ba shi mutum ya san kaman iya je ya aishi wannan tourist visa na zuwa da komowa ba wani kuɗi da yawa zai kashe ba ai ba zai zo nan ga wurin haji ba da zai zo biya kuɗi wurin mu ba.
Hawa Abdulkarim Yankwani ya muryar Amurka daga Accra Ghana.
A gaida Hawa Abdulkarim ƙarshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Yayin da aka fara gasar cin kofin nahiyar Afirka yau Asabar, masana'a Najeriya da Ghana sun nuna kwarin gwiwa kan cewa kasashen biyu za su taka rawar gani a gasar wacce kasa Abricos ke karɓar bakunci. A shirin taskar BOA Hausa na muryar Amurka, Zahara Aminu Fage ta tattauna da masanin wasan ƙwallon ƙafa a Najeriya, Shehu Dukku, da kuma masanin wasan ƙwallon ƙafa a Ghana, Tawfiq Abdulkadir Sani, waɗanda suka ce 'yan wasan ƙasashen biyu za su fitar da ƙasashen kunya.
Ya kake gani 'yan wasan da aka zabo da za su buga wa Najeriya a wannan gasa? Kana gani za su fitar da ƙasar daga kunya?
Najeriya kullum muka shiga ne shinko da ba minimum shi ne wanda yi matsakaicin kokari shi ne mukai ga buga wasan wasan da kashi in ba mukai nan ba don wani abu da mukai ba daidai ne ba. Wannan 'yan wasan da muke da su ai muke da zakaran dan wasan ƙwallon Afirka gaba daya to ko shi kare ya isa ya ɗauki cikin gaba daya wasan wasan kai kamar yadda ake misali Messi da Argentina a misali. Ko a ce Ronaldo da Portugal zai iya jan timin gaba daya tunda kowa na ganin shi kowa ya sa ƙarfi kuma ka duba dai in dai wasan 'yan gaba ne duk Afirka ba cin da suke da 'yan gaba da suka kai so matsalar mu kawai muka gyara mai tsaron gida aka gyara masu tsaron baya sauran kuma zai tafi yadda ya kamata saboda haka muna kyautar tsammanin wannan karan kamar yadda muka sa rai muka sa niyya aƙalla a lalace. Kwana hama za hama ta insha Allah sai mun kai wasan mun buga wasan ƙarshe kuma kan kaje wasan ƙarshe komai sai da Allah ya.
Tawfiq Abdulkadir Sani, ya kake ganin 'yan wasan da aka zabo da za su buga wa Ghana a wannan gasa? Kana ganin za su fitar da ƙasar daga kunya?
In ka duba in kana da yaran kanka ma in kana neman wani ka aike shi ba duka kake aika ba kana duba cikin su ka kira wani ka aike shi wannan na nuna cewa yaran ka ne amma ka san wanda zai iya yayi ma aiki yanda ya kamata saboda wannan in ka duba players da coach ya kira su a kan wanga kafa ina ga kaman akwai players da daman da ba kira su ba amma duka ka bar ma coaching don shi ne jagoran timu kuma ya nuna cewa kaman wayanga mutane za su iya su min aiki yanda nake so inda haka nan ne baka iya ka takura mai sosai baka nan ba da akwai sunan nake da dama da zan iya kikira sunan nake su da ba kara su kai ba amma wanda aka kira su kuma ba kan wallasa bane don ka duba timun da aka kira akwai Kudus Muhammad ciki akwai captain mu Andrea Yu kuma an ka duba tournament din da ake bugawa nga Andrea Yu na cikin players uku da za su zo tournament din da za su set new record ko ko za su equal record din da aka to set appearance at the AFCON for 8 times Andrea Yu Yusuf Sakni na Tunisia sannan kuma Max Gradel na Cote d'Ivoire so banda wannan Andre kuma is a player with the highest number of games daga AFCON currently yana da 34 matches Rigobert Song na da 36 lo shi Andre Ayu ya samu first group stages na ma ya samu matches ya buga duka tankan ya set new record wannan na gwada cewa kaman Ghana na zuwa tournament nan not just with anybody but with experience and quality na tun tira sunan Kudus akwai Majid Ashmeru akwai Usman Bukari akwai players da dama Joseph Pencil da su saura so gaskiya batun players dai na imani Ghana na da players wanda ya saura duka ne coaching su ya iya ya gama su in yaso su yi aikin nan yanda ya kamata su samu results
to madalla ga da Zahra Aminu Fage yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na sokin tambayoyin ku Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama game da kasar Palestino, Isra'ila, Gaza da kuma Hamas kamar haka. Ku bani tarihin Palestino da ke zirin Gaza, shin ko akwai mabiya addinin Kirista a cikin Palestinawa da ke fafutukar neman ƴancin ƙasarsu daga kasar Isra'ila? Mai tambaya Attahiru Hashimu garin Yarima karamar hukumar Gasol Taraba Najeriya. Ina ne kasar Isra'ila take kafin Isra'ilawa su mamaye kasar Palestino kuma daga ina ne Isra'ilawan suka fito bai tambaya malama Messi Joseph daga Shandam jihar Plateau Nigeria Salam VOA Hausa zuwa ga filin ansoshin takardunku dan Allah ku bincika mun takaitaccen tarihin kungiyar Hamas da kuma tarihin yankin zirin Gaza Mai tambaya Bello Isiyaku Biran Fulani karamar hukumar na fada jihar Gombe Najeriya. To idan malamai masu tambaya Attahiru da Messi da Bello da sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin da wakilin mu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola jihar Adamawa Najeriya wanda zai dan koma baya ya dora daga fasalin kasar Palestino
magana ta biyu ko ta uku kenan wani yake tambayan tarihin wannan wuraren gaba daya a takaice bara mu iya mu baku wannan labari ba amma da cikin minti 1 zuwa 2 ita kasar Palestine da mutanen Yahudawa da muke magana mutane guda biyu din duk suna da tarihi a wannan wuri amma wanda yake da tarihi mafi kusa kusa nan sune Larabawa wato Yahudawa sun zanna tun zamanin Annabi Musa da muke magana nan kun ga wannan shekaru da dama da suka wuce amma daga baya an watse Allah ya kawo lokacin Annabi Isa ma ya zanna da su har ma a tarihi ya nuna su suka kashi Annabi Isa da suka kashi Annabi Isa ba su yarda da addinin sa ba da Kiristoci suka tashi a wannan wurin da Larabawa daga baya su Yahudawa suka watsa suka shiga duniya Larabawa suna wannan wurin da zaman su har Allah ya kawo addinin Musulunci a kusa da su nan kasar Saudi Arabia yayi yawo ya shiga kasashen Larabawa gaba daya wannan wurin ya fi shekara 1000 da wani abu yana karkashin dollar Musulunci Larabawa su suke wannan wurin shekarun baya Yahudawa suna yawo a duniya sai America da England suka ce gara a nemo inda asalin wannan mutanen suke a mai da su domin America ta lura da rigingimu da fitina Yahudawa sai suna neman ina za a kai su a mai da su asalin inda tarihi ya nuna suke aka ce asalin tarihin su a can kasar Palestine suna da wani wuri inda su ma suke da asali a wuri a mai da su wato wannan Jerusalem da muke magana don haka America ta taimake su da England a takaice kawai za mu yi magana nan America da England suka taimaka musu domin sun addabe su cikin kasashen su aka taimaka aka wannan wurin Palestine lokaci tana karkashin mulkin mallaka na Turawa wato Turawan England don haka England tazo ta yanka wannan wurin da ake cewa Isra'ila yanzu tace to wannan wurin ya zama kasar Isra'ila ko kuma Palestine ku zanna a wannan gefe Palestine kuma suka ce ba su yarda ba domin a ganin su cikin kasar su ne aka zo aka yanka aka fitar da kasar Isra'ila to amma lalle America da England sun bibiya suka tabbatar sai da aka kirkiro wannan kasar an kirkiro ta ne on 14 May 1948 wannan 1948 ake cewa Declaration of State of Israel wanda Ingila ta yi tare da support na America, asali za ka ce gurin Palestine ne da kuma na Larabawa ne da Kristoci da suke a wannan wuri, da Yahudawa suka dawo da ƙarfi da yaji, America ta dinga ba su kayan fada da duk abin da suke bukata ita da Ingila domin su rabu da su a ƙasashen su. Tarihi ya nuna sun addabe su a ƙasashen su suma, haka suna bukatar fitar da su daga wurin su, su tafi inda asalin su yake don su samu su sha iska a ƙasashen su. Haka daga wannan 1948 din America ta ci gaba da taimakawa ita kasar Isra'ila, haka kuma England da sauran ƙasashe na Turai suka dinga taimaka mata, amma mafi taimakon da ita kasar Isra'ila ta samu a duniya daga America ne. Har ma a rubuce-rubucen takardu a duniya, in ka duba za a ce maka ita Isra'ila wato tek ne na America na 51, wato America tana da jihohi guda 50 ne daidai, amma masu rubuta tarihi na duniya na international relations suna cewa kasar Isra'ila wato jiha ce na America na 51. Abin da ake nufi a nan ai duk abin da kuka gani cikin Isra'ila daga America yanzu America yake taimakon su, America yake ba su, haka America ta taimake ta har ta zama tana da ƙarfi na soja wanda duk ƙasashen Larabawa da suke wannan wuri Isra'ila ta fi su ƙarfi. Nuclear bomb da muke magana nan yanzu duk ƙasashen Larabawa wataƙila yanzu ba mai shi sai ita Isra'ila, don haka kun ga taimako America ya mata ta samu ba kawai ƙarfin sojan ba har ma ƙarfin kayan fada wanda Isra'ila suke da shi, ba wani ƙasar Larabawa da yake kainan tare wanda suke taimakon ita ƙasar Palestine wanda za su iya fada da ita ƙasar Isra'ila. Don haka a wannan tafiya sai ya zamanto duk ƙasashen Larabawa da suke makwabtaka da ƙasar Yahudu wanda aka ƙirƙiro ta 1948, haka kuma ƙasashen duniya manya-manyan isu su America din da Britain suka yi recognize, wato sun tabbatar sun amsa cewa wannan ƙasa ce mai zaman kanta wato ƙasar Isra'ila. Amma fa ku sani cewa a nan tafiyan suka gagara recognizing ita ƙasar Palestine ta zama ƙasar mai zaman kanta har yanzu. Shi yasa yake cewa Palestine Liberation Movement, Palestine Authority, Palestine YY, wasu ƙasashe sun isu yadda ita ƙasa ce, amma ƙasashen Larabawa wanda suke makwabtaka da su da kuma wasu ƙasashe na Turawa wanda suka zama neutral ba su damu da irin wannan abubuwan da suke faruwa ba, su sun yadda da ƙasar Palestine a kan ƙasa ce mai cin kashin kanta. Don haka wannan rarrabuwar kawuna na duniya ya ƙara bawa Isra'ila ƙarfi, inda wata rabin duniya yana tare da ita, waɗansu mutane kuma ba su tare da ita. Ita Palestine ma haka, waɗansu ƙasashen duniya suna tare da su, waɗansu kuma ba su tare da su. Ita mutanen Palestine wato Larabawa nan da muke magana har yau su ba su yadda da ƙasar Isra'ila ba, a tunanin su dai su wannan ƙasar nasu ne, land din nasu ne, ba su yadda da Yahudawa ba. Kada wani yayi tunani wannan fada tsakanin Palestine da Yahudawa wato Isra'ila fada ne na addini, ba addini bane, fada ne na ƙasa wato land territory suke fada, ba addini bane. Don haka duk side na mutum yaje akwai Kristoci a Palestine, akwai Yahudawa a Palestine, haka kuma in ka koma gefen ita Isra'ila zaka samu akwai musulmai a ciki, haka kuma akwai Kristoci a ciki, amma yawa-yawan Yahudu ne kamar yadda na ambata daga farko. Don haka wannan tarihin wayannan mutanen yana da dumbin yawa sosai, abinda muka yi kokari mu fitar da shi wanda zai sa mutum ya gane shine ya sani mutane ne wanda suke zama a wuri daya, suna da bambance-bambance na addini, amma ba fada bambance-bambance addini bane suke yi, suna fada ne akan territory nasu. To abinda yasa fadan ba zai kare ba, ita Isra'ila da Allah ya bata karfin soji da karfin tattalin arziki da sauransu, duk lokacin da suka fada da mutanen Palestine din nan sai su kara mamaye kasan. In an koma tarihi lokacin da aka yi declaring Isra'ila a 1948, an bata daidai territory nata daidai garami haka, amma zuwa yanzu ta mamaye kasar Palestine gaba daya, ta cinye. Duk lokacin da aka yi fada akwai tarihi da yawa inda suka kai fada na kwana 6, na kwana 7, na sati 2, na kwana 1, duk lokacin da suka yi fada sai su tura Palestine zuwa baya su mamaye wurinsu, su tura su su mamaye wurinsu, su tura su su mamaye wurinsu, har suka mamaye kasar Palestine gaba daya. Larabawa sun shigo su taimaka wa Palestine, amma sun gagara, ba su iya sun taimaka musu ba. Zuwa yanzu wurare masu muhimmanci a tarihin Palestine gaba daya ya koma hannun Yahudawa, har ma wannan masallacin Quds da ake magana wanda Larabawa suke da alaka da wannan wuri, Musulunci yake da alaka da wannan wuri, Kiristoci ma suna da alaka da wannan wuri, duk Yahudawa su riga sun mamaye wannan wurin, ya zama yana karkashin su, sai sun ba wa Musulmai ko kuma Larabawa izini kamin su shiga wayannan wurare, domin kuwa su riga sun mamaye, ya zama abin da United Nations yake kira occupied territories, har riga occupy nasu gaba daya ya zama yana karkashin su. Har Gaza da ake magana din nan a wani lokaci yana karkashin Isra'ila, haka ita ma West Bank lokaci da dama yana karkashin Isra'ila, don haka mutanen Palestine ba su da karfin soja, ba su da karfin tattalin arziki, suna zanne ne suna neman taimako, yawan taimakon da suke samu suna samu ne abinda ake cewa humanitarian aid, wanda ake kawo wa karkashin Majalisar Dinkin Duniya da kuma kasashen Turawa da kuma kasashen Larabawa, wanda ake kawo musu taimako a cikin wannan kayan taimako da ake kawo wa ita a West Bank din da kuma Gaza. Anan ake amfani da wannan kayan taimako din a karantar da yara, a gina asibitoci, a gina musu hanya da sauransu. Ba kasa ce wanda yake mai kashin kanta ba, wanda take da tsarin arziki na kanta ba, da sauran wasu abubuwa, da shi yasa samun sauki na wannan fitina da yake wannan wurin yana da wahala. America ta nuna inda take bukata, ita kasar Isra'ila take bukata, abinda duk Isra'ila ta yi bata taba yin lafiya a idon America ba, haka ma bata taba lafiya idon ita kasar Britain ba. Wannan shine takaitaccen tarihi wanda zamu iya mu bawa masu tambaya. Sai dai garin bayani da zan yi shine maganan Hamas din nan. Lallai Hamas kungiya ce kamar yadda na faɗa na farko, wanda aka kirkiro ta domin fafutukan nemar kasar Palestine ya zama kasa mai zaman kanta, wato gashin kanta. Na farko ta yi ta wayannan fafutukan shekaru da dama, amma bata samu cimma burinta ba. Daga ƙarshe dai cikin wannan fafutukan nata, kasar Isra'ila da kuma kasar America da British suka tagin Hamas akan kungiya ce na ƴan ta'adda, da suka gagara samun abinda suke bukata, duniya bata gane abinda suke bukata ba, sai suka koma amfani da ƙarfi, domin Isra'ila ta ci gaba da kuntuta musu da amfani da kayan ƙarfi. Don haka daga ƙarshe dai Hamas ta samu ta cimma burinta na kafa gwamnati a wannan Gaza, da ta kafa gwamnati kuma kaga in mutum ya kafa gwamnati ya kamata duniya su yarda da kai, amma a tun wannan lokacin daga Hamas ta kafa gwamnati a Gaza, America bata yarda da su ba, haka ma England bata yarda da su ba, haka ma Isra'ila bata yarda da su ba, amma talakawan Gaza sun yarda da su, sun suka zabe su. To 2006 din su suke controlling wannan wurin har zuwa yau, masha Allah. Ina dai tunani masu tambaya sun gamsu da wannan karamin bayani da muka ba su.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adamawa da ke Yola, Adamawa, Najeriya, da kuma wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, da producer mu Fiona Nandudo wa Mai, sai kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.
A gaida Ibrahim Garba. Yanzu kuma sai a saurari. Madalla yanzu kuma sai labarin wasanni
a takaice.
yau Asabar ne ake soma fafata gasar cin kofin nahiyar Afrika karo na 34 a kasar Ivory Coast inda yanzu haka ake fafata gasar farko da mai masaukin baki wato Ivory Coast da kuma kasar Guinea-Bissau inda yanzu haka ake fafata wasar a babban filin wasa na Alassane Ouattara dake Abidjan babban birnin kasar inda kasashe 24 za su fafata a gasar ciki har da waɗanda suka daga kofin a gasar da ya gabata wato kasar Senegal kasar Masar ce dai zakarar gwajin dafi a gasar nahiyar Afrika domin kuwa ita ce ta daga kofin gasar har sau 7 ita kuwa kasar Kamaru a wajen gasar ita ce ta dauki kofin har sau 4 yayin da kasar Nigeria ke binta ta daga har sau 2 dan wasan England da Manchester United Jadon Sancho ya koma tsohuwar kungiyar sa Borussia Dortmund a matsayin aro zuwa karshen kakar shekara ta 2023 da 4 a watan Yuni shekara ta 2021 ne dan wasan mai shekara 23 ya koma Old Trafford daga Dortmund kan kudi fam miliyan 73 tun a ranar 26 ga watan Agusta da ya gabata rabon da dan wasan ya buga wa Manchester United wasa bayan da rikicin da ya faru tsakanin sa da kocin Erling Haaland wanda ya nemi ya rika fita aji sai shi kadai tun watan Satumba ba damar tsayar da dan wasan a sharadin aro aka mayarwa kungiyar sa ta Dortmund ta kuwa Newcastle a shirye take ta kyale dan wasan tsakiya na Brazil Bruno mai shekaru 26 ya koma Barcelona ko Real Madrid kan kasa da fam miliyan 100 a wannan kakar Manchester United ta mai da hankalinta kan dan wasan baya na Faransa Jean-Claude Todibo mai shekara 24 amma ba dole ne ta biya Nice kusan fam miliyan 52 domin sayen shi ba Manchester da Chelsea na son dan wasan Sweden mai shekara 16 dake takale da AEK Jona Kosi Asare ita ma biya mini na nuna zawarcin ta kan dan wasan yanzu kuwa sai mu dawo Nigeria inda shugaban Nigeria Bola Ahmed Tinubu ya amince da biyan bashin naira biliyan 12 na tawagar dan wasan Super Eagles da suka biyo kudaden su hare da basussukan watanni 15 da kocin manyan tawagar kungiyoyin wasanni daban-daban suke bi tawagar yan wasa na Super Eagles da na mata yan kasa da shekaru 20 za su samu kudaden su na allowance din su da aka yi musu alƙawari a baya ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Kano Pillars ta nemi gafara gaban committee na daftarwa ta hukumar NFFL kungiyar ta Kano Pillars ta yi wannan roƙon ne bayan cin tarar kungiyar da aka yi har naira miliyan 12 saboda tarzomar da magoya bayan su suka jawo wannan na kunshe ne a cikin wata sanarwa da sakataren kungiyar Sani Ibrahim ya fitar a ranar 39 ga watan Janairu na shekara ta 2024 ya abinda ya sauka kenan a shirinmu na wasanni a takaice Lado Salis Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
a gaida Salis Lado yanzu kuma ga labarai a takaice
to an bude gasar kofin nahiyar Afrika ta AFCON a yau Asabar a Abidjan babban birnin Ivory Coast daga cikin zakarin yan wasan nahiyar da ke kokarin lashe kofin akwai Victor Osimhen na Nigeria wanda shine lashe kambun zakarin dan wasa a nahiyar a bara akwai kuma Muhammad Salah na kasar Masar da suka fafata da Sadio Mane na Senegal da ta lashe kofin ana gudanar da gasar ce a karo na 34 Senegal dai za ta yi kokarin kare kofin wanda ta lashe a shekarar 2022 a Kamaru yayin da kasashe irin su Nigeria, Morocco, Masar, Algeria da sauran kasashe suka yi kuro danganin su raba ta da kofin kasashe 24 ne za su fafata a wannan gasa wacce za a kammala a ranar 11 ga watan Fabrairu wasa na farko na can yana gudana tsakanin Ivory Coast mai masaukin baki da Guinea-Bissau a filin wasa na Alassane Ouattara dake Evimpe mai wato daukan mutum 60 yara kanana sun shiga zanga-zangar da ta ratsa ta tsakiyar birnin London a yau Asabar wacce dubban mutane suka fita don nuna goyon baya ga Falastinawa wannan tattaki wanda yana daga cikin jerin waɗanda aka yi a sassan duniya na faruwa ne yayin da yakin Isra'ila da Hamas mafi muni da aka gani cikin shekaru 75 yake shirin cika kwana 100 da barkewa hankalin masu zanga-zangar wacce aka yi a birnin London ya fi karkata ne kan nuna irin mummunan halin da ƙananan yara ke ciki a Gaza Jami'an tsaron London sun ce yan sanda 1700 aka baza a birnin ciki har da waɗanda aka kawo daga wasu sassan yankunan ƙasar ta Burtaniya.
Masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da Fiona Wamai da ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Zainab Abdulrahman, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.